hankali na aikin haji wanda yanzu haka kaso mai yawa ko mai rinjaye na alhazanmu duk sun isa ƙasa mai tsarki domin sauke wannan farali na aikin haji. Muna fata Allah ya sa alhazai su je lafiya, su dawo lafiya, Allah ya sa su yi haji karɓaɓɓiya, Allah ya sa kuma a yi komai cikin kwanciyar hankali da nutsuwa, Allah kuma ya sa albarka a cikin hajin da aka yi. Kamar yadda huɗubanmu take bayani cewa Allah ta'ala ya buɗe wa mutum ƙofofi wanda zai ninka wa kansa aikin alheri in yana so, kuma Allah ta'ala ya ba wa mutum dama, ya yi masa falala, ya masa alkhairi. Ya ce faman absara fali nafsihi, wanda ya ɗauki izina, ya lura, ya gane, ya fahimta, to fa ya yi abin ne don kansa. Wannan suratul an'am aya ta 104. Haka cikin suratul jasiya aya ta 15 ya ce man amila salihan fali nafsihi, wanda ya tsaya ya kyautata aiki to fa kansa yawa, ba zai cuci Allah da sabo ba, ba zai amfani Allah da biyayya ba. A cikin suratul quman aya ta 12 ya ce wa man shakara fa innama yashkuru li nafsihi, wanda ya ce Allah na gode, to godiyan nan amfanin ta kansa zai koma ba ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Haka cikin suratul fatir aya ta 18 ya ce wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi, wanda ya nemi tsarkaka da wanke zuciyarsa da wanke ayyukansa da fuskantar Allah da lahira, to yayi wannan ne don amfanin kansa. Haka a suratul ankabut aya ta 6 ya ce wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, wanda ya bada kokari, wanda ya dage, ya zage dantse, yayi aiki don addinin Allah, sawun da kudinsa ko mulkinsa ko iliminsa ko karfinsa ko lafiyarsa ko hikimarsa ko basirarsa, to wannan abin fa amfanin kansa zai koma ba ga Allah subhanahu wa ta'ala ba. Haka a suratul naml aya ta 92 yace famanihtada fa innama yahtadi li nafsihi, wanda ya nemi shiriya ko ya shiryu, to ya shiryu ne fa dan kansa, kada ya dauka sabansa ko laifinsa ko kangarewarsa ko rashin yaddarsa zai cutar da Allah subhanahu wa ta'ala. Babu ta inda Allah zai cuti da abin da bayansa suka yi, babu ta inda Allah zai amfana da wani abu da bayansa suka yi. Amfani da cutarwa ta aiki ko rashinsa yana komawa zuwa ga bayi ne, ba abin da Allah yake karuwa da shi don mun bauta masa, babu abin da Allah yake raguwa da shi don mun kangare masa. A cikin suratu Muhammad aya ta 38 ya ce wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi, wanda ya rowa da iliminsa ko ya rowa da kudinsa ko ya rowa da mulkinsa ko ya rowa da damarsa, yaga ba zai taimaki addinin Allah ba, ba zai taimaka bayin Allah ba, to yayi ne fa dan kansa, wannan rowar shi za ta cuta, ba za ta cuci Allah ba. Haka Allah ta'ala ce faman nakasa fa innama yankusu ala nafsi, wanda ya warware alƙawarin da suka yi da Allah ko alƙawarin da suka yi da mutane ko chaffar da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama daga bai warware, to warwarewa cutarwa kansa za ta koma, ba zai cuci addinin Allah ba. Suratul Fatih aya ta 10. A cikin suratul Nisa aya ta 111 yace wa man yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsi, wanda yaje tattalawa kansa wani sabo ko wani laifi, to fa yashina kansa ya cuta kansa yawa wannan. Na annabi alayhi salatu wassalam yace Allah ta'ala ya rubuta kyawawan ayyuka waɗanda yake so a aikata, sawa'un na farilla ne ko kuma na mustahabbi ne. Sannan Allah ta'ala ya rubuta munanan ayyuka da baya so a aikata, sawa'un ayyuka ne na wato haramun ko ku ayyuka ne waɗanda suke na makruhat. Sannan ya bayyana zalika, ya bayyana wannan a cikin littafinsa. To sai ya kasa mutane kashi hudu ko ya kasa ayyukan zuwa kashi hudu. Wanda ya yi niyya zai aikata kyakkyawan abu, a ransa ya yi niyya zai aikata kyakkyawan aiki, sawa'un farilla ne ko mustahabbi ne. Bai samu daman aikatawa ba saboda wani dalili da ya fi ƙarfinsa ko ya rinjaye shi, to Allah ta'ala zai rubuta masa kyakkyawan lada saboda ya yi kyakkyawan niyya. Ashe ko ba ka da abin da za ka aikata alheri, to ka yi niyya alheri a ranka, niyya alheri ma takan jawo maka alheri. Haka idan mutum ya yi niyyan zai aikata kyakkyawa, kuma sai Allah ya hore masa ya ba shi iko ya aikata kyakkyawan, to daga nan Allah zai rubuta masa lada lada har guda 10, saboda ya samu aikatawa ga ikhlasi, ga mutaba'a, ga imani. To sai Allah ta'ala ya rubuta masa sai ya zama ya samu lada zuwa 10. to daga goman nan ne kuma Allah zai bude falalarsa ga wanda ya ga dama sai ninka ma wani zuwa ninki 700 aiki ɗaya ne amma irinsa sai an rubuta maka guda 700 sallah ɗaya ce sai a rubuta sallah 700 to kaga wannan ai ba karamin alkhairi bane sannan kuma daga nan sai a bude kofa ila adafin kathiratin zuwa ga abinda ba wanda ya san ninkin sa ko ya san yawan sa ko ya san adadin sa sai Allah ta'ala sannan wanda ya niya zai aikata mummuna sannan kuma sai yake aikata mummunan saboda tsoron Allah to wannan Allah ta'ala zai rubuta masa kyakkyawan lada saboda ya ba aikata laifi saboda ganin girman Allah idan ku har yayi niyan aikata saban kuma ya aikata saban to Allah zai rubuta masa mummuna ne kwaya daya mummuna kwaya daya to yanzu dan Allah in ba tabewa dan adam ko lalacewarsa ba ya za a bude maka wannan kofa ka rufe ta da kanka a ci abu wannan guda hudu in kuka ga uku daga ciki din lada ake samu wanda ya niyyar kyakkyawan aiki niyyar kadai ta kyakkyawan aiki da zaka yi amma baka samu daman yi ba saboda wani dalili da yafi karfinka to Allah ta'ala cikin rahamarsa sai ya baka lada saboda kana da niyya mai kyau idan kuma ka samu dama kashi na biyu ka aikata wannan abun da sharadin ikhlasi da mutaba'a da imani to Allah zai baka lada 10 man ja bil hasanati falahu asharu amsalha daga 10 nan Allah ta'ala kuma cikin falalarsa sai ninka mai ita 700 daga 700 nan kuma an gama lissafi nawa za a baka wannan sai Allah ne kadai ya sani idan ko mutun ya niyya ya ce to bari in aikata mummuna sai kuma ya je aikata mummunan to iya alhakin mummunan kadai za a bashi ba za a ninka mummuna ba ba za a ƙara mummuna ba ba kuma za a maida mummunan nan ta zama tanin kuninkin baninkin ba ɗaya ka aikata mummuna ɗaya zaka gani alhakin mummunan idan ko mutun ya ce kai bari in je aikata wani mummunan aiki ya fita da niyyar zai aikata sai ya ce kai to me amfanin ma aikata mummunan in na aikata ai kaina na cuta me amfanin haka sai ya fasa saboda fasa aikata mummunan nan sai a rubuta masa sai a rubuta masa hasanatan kamila in kuma ya aikata ya fasa sai a rubuta masa in ya aikata sai a rubuta masa sayyatan wahidatan a wajen aikata niyyar aikata kyakkyawa sai aka ci a rubuta masa hasana kamila a wajen kuma da yaje aikata mummuna sai a rubuta masa sayyatan wahida kun ga ashe aikata sabo a baka alhaki daya barin sabo a baka lada daya niyya aikata alheri a baka lada in ka aikata a baka 10 a baka 700 a baka adadin da ba wanda ya sani sai Allah ashe wanda ya halaka shi ya halakar da kansa wanda ya cuta shi ya cuci kansa wanda ya ki shi ya halakar da kansa amma Allah ta'ala ya bude kansa ya bude bayinsa ya bude musu kofofin rahama ya bude musu kofofin afuwa abinda yasa Allah ta'ala ya mana wannan cikin rahamarsa da jin kansa Allah ya kara mana rahamarsa da afuwarsa da jin kansa saboda abinda zai faru a lahira Allah ya yi bayanin sa yadda zai hukunci da yadda za a karbi hukuncin sai ya sa mana wasu kaidoji guda 12 da za a je a tarar da su a gaban Allah ranar alkiyama na farko littafin da kowa zai rike je gaban Allah da shi wanda za a zo da shi gaban Allah to littafi ne budadde kowa ma yana karantawa ba shi da file din da za a rufa nan a rufa nan a aikin ka gashi a rubuce kai kana gani ikra aka kitabaka kafabi nafsikal yauma alayka hasiba ga littafin a fili ga file ɗinka kai zaka dauko file ɗinka shi sai Allah ya ce wa nukhruju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura zan fitar masa da littafi ranar alkiyama yana mai haduwa da shi ko yana mai karbar sa abin yadawa ko da haka gashi nan a fili sannan za a zo da mutun ne karkashin wani tsaro da za a baya ba hanyar gudu ba hanyar wato kaucewa waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid kowace rai za ta zo gaban Allah ranar alkiyama ga mai koro ta ga mai ba da shaida akan ta sannan a ranar ba zalunci zalunci mustahil Allah ya ce wa ma ana bizallamin lil abid Allah ya ce ni ban kasance abin jinginawa ba zuwa ga zalunta bayi sannan abu na hudu a wannan lokacin ba lauya ba wani lauya da zai zo tsaya gaban Allah ya ce to ni ne lauyan sa ni zan kare shi a yawma ta'ati kullu nafsin tujadilu an nafsiha kai zaka zo kai bayani da kanka me ka aikata ga hannunka na bayani ga kafarka na bayani yawma tashhadu alaihim alsinatu wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksubun to da haka hannunka zai ce haka ne da zaka kariya ce a ba haka muka yi ba da ni fa kai kafa ka tici da ni aka je bakin ka yace ni ne na fada kanka yace ni na dauka saboda haka baka da yadda zaka yi ka fidda kanka tun daga nan ku shirya da Allah sanna abu yace ikra kitabaka ka fabi nafsika alyawma alayka hasiba sanna abu nabiyar tsayiwa gaban Allah babu rashawa baraka ce barin ba da wani abu ko mika wani abu ko a yawma la yanfa umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim sanna a wannan rana babu rikicewa file a ce a dauki na wannan aba wannan a babu wannan Allah ya ce wa ma kana rabbuka nasiya Allah ta'ala bai kasance mai mantuwa game da duk abin da bayi suka aikata ba sanna a wannan lokaci mutun zai zo ya karbi abin da ya rubuta a mika masa hannunsa ya karba yace fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa yaqulu ha umqra'u kitabiya inni zarantu anni mulaqin hisabiya sannan ba za a maka hukunci ba kanan ba kana nan gurin shine abu na takwas za a maka hukunci a gaban Allah wa in kullu lamma jami'ul ladaina muhdarun Allah yace babu ɗaya daga cikin su face suna nan a gabana lalle kowa sai ya zo gaban Allah ta'ala an halarto da shi sannan abu na tara a wannan lokaci ba magana daga shari'a wa za a ce to a daga shari'a saboda shari'u sun yawa a bari sai wani watan ko sai wani lokacin ba ma yubaddalul qawlu ladai wa ma ana bizallamin lil abid sannan a wannan lokaci ba shaidar zur abu na goma ba wanda zai zo gaban Allah ya bada shaidar zur babu ita yawma tashadu alaihim alsinatuhum wa aidihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun sannan a wannan rana babu wani abu da za a manta komai kankantansa na alheri komai kankantansa na sharri sai ka ganshi Allah ya ce asahullah wa nasuhu Allah ya kiyaye komai amma su mutane sun manta abin da suka aikata amma za su gani sannan skelin da za a yi amfani da shi ko kura ce ta fada kansa sai ya nuna nauyinta kura an out of irin kuran nan da in ka bude kofa da yamma zaka ga wata kura haske na haska ta wace in ka ci aka ce ka kamo ta da hannu ba za ta kamu ba to in kana da alhaki ko lada fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wa nadau almawazin alqista liyawm alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafabina hasibin Allah ta'ala ce zamu sanya ma'aunai na adalci a ranar alkiyama ba za a zalunci kowa ba ko da mutum abin da ya aikata misalin kwayar zarra ne ko komayya wato zai ga wannan abin kuma za a zo da shi sannan kuma Allah ya ce mun isa masu hisabi mun isa masu tantancewa ya Allah muna roƙonka muna tawassali bi asma'ikal husna wasifatikal ulya Allah kakka sa mu yi asara a gaban ka ranar alkiyama Allah duk abin da muka zo da shi na laifi na sako mun yi tawassali mun yi fadanci mun kamun kafa Allah ka yafe mana abinda muka aikata na kurakurai wanda muka sani da wanda ba mu sani ba manya da kanana Allah muna roƙonka yafe mana Allah muna roƙonka yafe mana Allah muna roƙonka yafe mana dan rahamaka da jin kanka a yi amfani da waɗannan kwanaki guda goma masu daraja masu albarka waɗanda duk abinda mutum ya aikata Allah yana ninka shi idan kai dama ba wani aiki sabo aka ce kai ba abin nan dai da ka saba to in kai in kana yin sakaninka in karatun Qur'ani kake yi a cikin kwanaki goma nan ka ƙara yawansa in sadaka kake yi a kwanaki goma nan ka ƙara yawanta in zikiri kake ka ƙara yawansa in salatin annabi kake sallallahu alaihi wasallam ka diba kake yi to ka ƙara yawansa in zumunta kake ka ƙara yawanta in ma ko wani aikin kirki da ka gani a rubuce wanda kai baka taba yin irinsa ba to yi kokari ka yi shi a wannan lokacin kamar baka sadaka ko baka sada zumunta ko baka ziyartar makabarta ka tuna lahira wasu abubuwa da kasan duk na kirki ne wanda kake da dama yi ko wanda ake da kuɗi ko wanda ake da jiki ko wanda ake da baki ko wanda ake da kafa in dai zaka iya wannan kwanaki goman kai kuma annabi alaihi salatu wassalam ya ce babu wasu kwanaki da Allah yake son aninka aninninka ayyukan kirki a cikin sa kamar waɗannan kwanaki goma na farkon watan wato Zulhijja ha wasu malamai suna cewa to wai da goman Zulhijja na farko da kuma goman ƙarshe na Ramadana wace goma ce tafi wasu ka ce eh in aka duba darare to goman Ramadana ta ƙarshe tafi goman farko ta Zulhijja in kuma an duba rana rana to za a ga akwai wasu kwanaki guda uku masu daraja da alhazai suke samun kansu a cikin yawmin tarwiya ranar 8 ga wata yawmin arafa ranar 9 ga wata yawmin hajji al-akbari ranar 10 ga wata don aka yi la'akari da waɗannan kwanaki uku to za a ce da rana wato kwanaki goman farko na watan Zulhijja sun tsere ma sun fifici kwanakin ƙarshe na watan Ramadana amma abin da ake so a wancan ai a daren ake samun lailatul qadari wannan kuma a rana ake samu rana arfa sannan dare lailatul qadari mala'iku ne suke sauka amma rana arfa Allah ta'ala ne yake sauka sauka da ta dace da kansa zai ce wa mala'iku waɗannan wai me ya kawo su ce Allah rahmaka kawai suke su gashi sun zo sun yi shiga iri daya sun taru a guri daya a rana daya suna faɗar kalma daya babu wanda ya nuna maka shi wani abu ne Allah rahmaka suke so Allah yafi mala'iku sani sai yace to ku sheda duk wanda yake filin nan na yafe masa duk wanda yake filin nan yace ku sheda na yafe masa to wannan shine kowane alhaji burin da yake yi a ce arfa ta zo yasa kuka ga alhazai ba sa azumin arfa dalili ai kai kana arfan wanda bai samu daman zuwa ranar arfa ba to dan ka ayi bashi a cinye du bai samu ba to shi kuma sai aka ce yayi azumin arfa shi kuma bonus din da zai samu zunuban nan da ya tara mai yawa wanda Allah ne kadai san adadin su to za a kankare masa na shekara biyu shi kankaren zunubi in ka ji ana kankaren zunubi kai baka san guda nawa bane ai kawai in an ce za a kankare kawai kai da niyya a kankare din saboda in aka je lahira ne ba wani abu kuma da za a kankare to shi yasa ake son in ka ji aikin alheri kai in mutun zai iya azumin kwana 9 ka fara tun daga farkon watan ka kai karshe shi ma abu ne mai kyau wanda zai iya biyu a ciki ya biyu in ba za ka iya azumi ko daya ba to kai ko na ranan taran ne na ranan arfa din kai da baka filin arfa kai kokari kai azumin arfa domin ka samu lada na yin azumin arfa Allah ya karba mana satin da ya wuce na yi magana akan wato alhazai wajen addu'a da ya kamata su yi domin ceton kasar nan akan harkar tattalin arziki da tsaro da kuma fadawa Allah damuwar mu to amma an samu wani mutum ina jin ko ma ba musulmi bane yayi wani rubutu da turanci sai ya rubuta cewa wani babban malami a Najeriya sai ya dauko hoto na yasa a tsakiya ya dauki huduba ya fassara ta da turanci sai kawo hoton wasu shugabannin kasashe guda uku da suka yi juyin mulki sai suka ce wani babban malami a jihar Kano yayi kira da ai juyin mulki a Najeriya kuma yayi kira yana goyen bayan kasashen da suka yi juyin mulki aka buga cikin turanci aka yi ta turawa to sai da wani ya gani ya turo min nace to kun ga yanzu wannan zamani ya zama zamani ne na neman trending neman shiga neman followers neman masu likers neman masu kaza yanzu wannan haka ne fada kun gani to irin waɗannan mutane suke hada fitina a cikin ƙasa su suke hada rigima a cikin ƙasa abinda nace shine ayi addu'a ayi addu'a kuma ina kira ga shugabanni su adalci su yi gaskiya su yi amana su cika alkawari kuma su ji tsoron addu'a wanda aka zalunta domin addu'a wanda aka zalunta ba ta da tsari tsakaninta da Allah sannan kuma annabi yayi addu'a alayhi salatu wassalam ya Allah duk wanda aka dora masa nauyin al'ummata ya tausasa musu Allah ka tausasa masa wanda aka dora masa nauyin al'ummata ya matsa musu Allah ka matsa masa wannan addu'a ce mai kyau ga duk wanda ya san yana abin kirki ba za ta tsorata shi ba domin annabi yayi Allahu man waliya min amr ummati shay'an farafaqa bihim farfuq bihi wa man waliya min amr ummati shay'an fashaqqa alaihim fashuq alaihi ya Allah duk wanda nauyin da aka dora masa na al'ummata na shugabanci mu ma duk muna ciki kuma duk kuna ciki duk wanda aka dora masa nauyi ya tausasa mu na kasansa ya ji tausayin na kasansa ya mutunta na kasansa ya ba na kasa haƙinsa annabi ya masa addu'a yace Allah ka tausasa masa wanda kuma aka dora masa nauyi ya matsa ya takura ya sa mutane a cikin kunci annabi ya addu'a alayhi salatu wasallam yace Allah ka matsa masa shi ma wannan addu'a ce ba abun tsoro ba saboda haka ku sani ni bana kira ai juyin mulki ko bana goyen bayan juyin mulki ko ban goyi bayan wasu kasashe da suka juyin mulki ba abinda nake so a gyara Najeriya tattalin arziki ya gyaru tsaro ya gyaru zamantakewa ta gyaru a samu ci gaba kowa ya ji tsoron gamuwarsa da Allah da tsayuwarsa gaban Allah da mutuwarsa da shiga kabari da sashi da sikeli da siradi da mizani da shiga wuta ko aljanna اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها مآدنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه